Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaba Donald Trump ya sake sukar 'yan jarida da safiyar jiya Juma'a a yayin babban taron siyasa na 'yan ra'ayin riƙau, inda ya jaddada cewa bai kamata 'yan jarida su riƙa amfani da majiyoyin da aka saka ya ba a rahotanninsu. Da yake jawabi ga taron dubban magoya bayansa a taro mafi girma na masu ra'ayin riƙau a ƙasar, Trump ya zargi wasu 'yan jarida da ƙaga majiyoyi sakayayyu a manyan rahotanni masu muhimmanci na sukarsa don kawai a gabaƙinsa. 'Yan jarida dai kan yadda su yi amfani da majiyoyi sakayayyu idan al'amari ne na sirri, saboda kar majiyoyin su fuskanci bita da ƙulli. Trump ya yi misali kai tsaye da wani labarin da aka buga a jaridar Washington Post a wannan watan, inda aka ruwaito wasu jami'an hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa su tara, waɗanda suka haɗa da na da da na yanzu, na cewa tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro Michael Flynn bai faɗi cikakken gaskiya ba game da tattaunawar da ya yi da jakadan Rasha a Amurka kan wato takunkumin da Amurkar ta ƙaƙaba ma Rasha. Trump ya ce ɗan jaridan da ya rubuta labarin ne ya ƙirƙiro majiyoyi tara ɗin. Shugaba Trump ya ce babu wanda ya fi shi son tanajin cikin gyara na farko na kundin tsarin mulkin ƙasa ko First Amendment. To amma in ji shi, wasu 'yan jarida kan fake da kariyar da wannan tanajin kan basu, suna ta rubuta labaran ƙarya a kansa. Wani ɗan ƙunar baƙin wake na biyu da mota ya sake kai hari a wurin da bom na farko ya tashi jiya Juma'a, daura da wani ƙauye a Siriya wanda ke kusa da Al-Bab kwana guda, bayan da sojojin Turkiyya da 'yan tawayen da ke ɗasawa da su suka ƙwace yawancin sassan garin mai matuƙar muhimmanci daga ƙungiyar ISIS. Adadin waɗanda suka mutu yanzu ya haura 65, ciki har da farar hula da mayaƙan 'yan tawaye da kuma sojojin Turkiyya aƙalla 2, a cewar kafafen yaɗa labaran wurin. Fashewa ta farko jiya Juma'a ta bararraka wani wurin duba ababen hawa na 'yan tawaye a ƙauyen Susiyan, ta kashe farar hula da dama tare da wasu mayaƙan 'yan tawaye da kuma sojojin Turkiyya 2. Kafin nan dai, mutane da dama sun taru a ofis ɗin na binciken masu son wucewa, inda wasu da dama ke son komawa Al-Bab, inda kafin nan an shafe watanni ana gwabza faɗa a wurin. Hari na biyu ya auku ne a daidai lokacin da mazauna wurin da kuma 'yan agaji ke ƙoƙarin kwashe garwakin waɗanda aka kashe a harin bom na farkon, a cewar rahotanni. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai harin na farko, inda ta ce ta kashe sojojin Turkiyya 8 da kuma sojojin 'yan tawaye 60, a cewar kafar labaran Amaq mai nasaba da ISIS ɗin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an sojin Iraki sun ce dakarun gamayya tare da taimakon sojojin Amurka sun danna sosai cikin rabin birnin Mosul daga ta yamma, bayan da suka kaddamar da jerin farmaki da zumar kwato wuri na ƙarshe da ya rage a hannun ƙungiyar ISIS a birnin. Wannan dannawar ta auku ne kwana guda bayan da bataliyar yaƙi da ta'addanci ta kwato filin jirgin saman Mosul, wanda a da ke hannun 'yan ISIS tun daga shekara 2014. Jiya Juma'a sojojin sun samu cikakken iko da sansanin soji na Goslani, sannan a karon farko cikin watanni da dama sun shiga unguwar Al-Mahmun da ke cikin birnin na Mosul. Kwato filin jirgin saman da Iraki ta yi ya baiwa mayakanta damar iya shiga birnin Mosul daga kudu maso yamma da kuma iko da sashin da ke gabar yamma ta kogin Tigris. Kisan gillar da ga dukkan alamu aka yi ma dan uwan shugaban Koriya ta Arewa da suka bata Kim Jong-nam na nuna tangal-tangal da halin rashin tabbas a salon shugabancin Koriya ta Arewa, a cewar tsohon sakataren tsaron Amurka Leon Panetta. Ya bayyana, wato a bayyane take cewa shi wani irin mutum ne da bai jinkirin kashe duk wanda au bai jin dadinsa, au yake tsammanin yana da wani ra'ayi sabanin nasa, a cewar tsohon sakataren tsaron, yayin da yake misali da jerin matakan da shugaban ya dauka na kawar da wasu mutane. Kim Jong-nam, dan shekaru 45 da haihuwa, ya mutu ranar 13 ga watan Fabrairu bayan bayan shafa masa guba da ake zargin wasu mata biyu sun yi a filin jirgin saman kasa da kasa na Malaysia da ke Kuala Lumpur. Yan sandan Malaysia sun ce gubar da aka yi amfani da ita wajen halaka Kim din samfurin VX ce, wadda aka haramta karkashin tanajin makaman guba wanda Koriya ta Arewa bata rattaba hannu a kai ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fuskanci suka mai tsanani je jama'a bayan da ta hana wasu gidajen jaridu kasancewa a dandalin tambayoyi da amsoshi tare da sakataren yada labaran fadar shugaban kasa Sean Spicer. An hana kafafen labaran da suka yi kaurin suna wajen sukar shugaba Donald Trump, ciki har da CNN da New York Times da sauransu. Wasu kafafen yada labaran kuma da ake maganin masu rangwanta ma Trump ne, ciki har da kafar Bad News da One American News Network da kuma Washington Times da sauransu, an bar su sun shiga.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Masauraran mu, sai a gyara zama. Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani. Kukumi ne
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani, ku taho ku ji a cikin tsanaki badanna abi kuwa. Sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani, ku taho ku ji a cikin tsanaki badanna abi kuwa. Sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani, ku taho ku ji a cikin tsanaki badanna abi kuwa. Hadda sama da sarki tabara Allahu annabara, wanda bai da iya kuma bai da mara, a gurin sa nake zara. Rabbana kayi mun da rukun basira, waka zan ka taba.
To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai magana akan nasarar da aka samu na cimma yara sama da miliyan 3 yayin gudanar da allurar rigakafi a watan Janairu da ya gabata a jihar Kano. Rahotanmu na biyu zai magana akan cigaba da wayarwa al'umma kai a jihar Neja game da amfanin tazarar haihuwa. Shi kuwa rahotanmu na uku zai mana magana ne akan fadakarwa da ma'aikata kiwon lafiya ke ci gaba da yi wa al'ummar maradin jamhuriyar Nijar game da illolin cutar zazzabin malaria da sauro ke kawo ta. Rahotanmu na hudu kuwa zai bi tawagar shugaban hukumar Bakatma da ke jihar Bauchi zuwa karamar hukumar Warji da ke jihar ne wajen kokarin fadakar da al'umma domin wayar da kansu ta yadda za su kare kawunansu da kamuwa da cututtuka daban-daban da ke halaka al'umma, musamman cututtukan zazzabin cizon sauro, cutar kututta da kuma cutar mai karya garkuwar jiki wato AIDS. Rahoton mu na biyar wanda shine rahoton mu na ƙarshe zai mana magana akan irin kulawar da ya kamata a yi wa mace mai juna biyu wacce take da cutar nan mai karya garkuwar jiki wato AIDS. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Wata naji suna furicin talauci ishi ne wai kan gaba a gurin mutuwar auren Bahaushe. Ala abaya dawa. Sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani mutuwa kuje a cikin sanaki ba dan wani
kuma. A jihar Kano an sami nasarar yi wa yara sama da miliyan 3 allurar rigakafi a watan 1 na wannan shekara da ya gabata. Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto daga kanan Dabo.
Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Dr. Sharif Yahaya Musa ne ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi akan yadda shirin rigakafin cutar shan inna ya gudana a watan da ya gabata.
Mun yi aiki lafiya a watan 1 mun gama lafiya kuma a duk fadin jihar Kano mun yi kokarin samun yara fiye da miliyan 2.9. A ƙarshe kuma mun sami yara fiye da miliyan 3 mun yi musu wannan allura. Kuma kamar yadda alƙalma suka nuna dukkanin local government din mu guda 44 ba wacce ta faɗi wannan aiki. Alƙalma sun nuna cewa mutanen da muka yi baki daga Abuja suka duba aikin da muka yi a January duk sun bi ƙananan hukumomi guda 44 kuma sakamako ya nuna cewa duk gaba ɗayan su suna cikin kore mai duhu guda 43 ɗaya ce kawai take cikin kore mai haske. Ko ita din da take cikin kore mai haske ba ya nuna ta faɗi bane, a'a ta yi kokari. So dukkanin local government din mu guda 44 an samu nasara a wannan aiki da.
Me zaka iya gaggaya mai sauraro ya haifar da wannan nasara da kuka samu a yanzu?
Abubuwa ne guda 3 ko 4 suka samar da wannan. Wato alhamdulillah dai Allah ya sa gwamnatin jihar Kano ta ba aikin nan kulawa ta musamman. Tun lokacin da mai girma gwamna yake mataimakin gwamna har ya zama gwamna bai kasa a guye ba yana tare da wannan aiki kuma ana taimaka sosai da sosai. Sannan sarakunan gargajiya ba za mu manta da irin kokarin da suke mana ba wajen ganin cewa duk wata matsala da aka samu a cikin unguwanninmu, ƙauyukanmu da ko ina ma a jihar Kano ana faɗi tashi da su a ga cewa an warware wannan. Ba zan manta da kokarin da ma'aikatanmu na lafiya suke bayarwa ba da kuma su kansu uwa uba iyayen yara. So abubuwan za ka ga cewa duk an haɗa hannu ne gaba ɗaya. Allah ya sa wannan nasara ta samu a Kano.
Har yanzu a jihar Kano akan samu guraren da ke bijirewa karɓar wannan rigakafin cutar shan inna?
Gaskiya an ka duba alƙalamin bijirewa ta karanta da yawa. Abin da muka samu cikas yanzu shine a je a tarabba yara a gida, ko sun tafi wasa, ko sun tafi gona, ko sun tafi dai wasu guraren wanda yake za a iya samun sa wasu guraren. Amma dai turjiya yanzu gaskiya ta karanta sosai sosai a Kano.
Wani irin mataki kuke ɗauka in kuka je ku samu yaran ba?
Shi kansa a tsarin akwai guraren da za a je inda ake tunanin za a sami yara. Idan duk ko ina aka je gida aka je wannan guraren duk ba a same su ba, akwai abin da muke kira revisit plan, wani tsari da ake wanda za a koma. Koma wannan da za a yi ba wai koma so ɗaya za a yi ba, za a yi ta koma ne har sai an sami yaran. Ko da kuma an gama aikin ba a sami yaran ba, akwai wani alƙalma da muke ba mutane wanda muna aiki da su bayan an gama aiki wanda dole sai an je an sami yaran nan an yi musu. So akwai tsari da ake yi na a koma bayan an tashi daga aiki a wannan ranar ta farko, ta biyu, ta uku, ta hudu, har dai a ce an cimma wannan yaran an yi musu wannan duku.
Idan kuka je gida ba ku ga yara ba, kukan bi su makarantu, malaman na bari a ɗiga musu?
Yawancin makarantu ba sa ba mu matsala gaskiya. Amma inda duk aka samu cewa makaranta ta ba mu matsala, to ba cha za mu tsaya mu ta maganganu da su ba. Za mu je mu zauna mu tattauna da su, mu kikkira mutanen da muke ganin kuma za su iya taimaka mana a warware wannan matsalar. Ta yi wa mutanen daga wajensu ne ko daga ma bangaren ma'aikatar ilimi ne, a kira su a zauna da su a warware wannan matsalar.
Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya a jihar Neja na ci gaba da fadakar da al'umma muhimmancin da kuma alfanun da ke tattare da tazarar haihuwa. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto.
Hukumomi a jihar Neja, Najeriya sun ce ana samun ci gaba a kokarin da ake wajen wayar da kan jama'a game da muhimmancin bada tazarar haihuwa a tsakanin iyali. A baya dai an samu matsaloli ta bangaren kin amincewar da jama'a suka yi ma shirin na bada tazarar haihuwa a nan jihar Niger, amma a yanzu lamarin an dan samu sauki. Uwar gida Dokas Talatu Abu ita ce babbar jami'ar da ke kula da shirin bada tazarar haihuwa a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Ga abin da take cewa,
to ana samu ci gaba akan tazarar haihuwa a Niger State. Me yasa nace haka? Da zuwa wannan gwamnati, Governor Abubakar Sani Bello ya nuna cewa yana da wannan kishi akan bada tazarar aihuwa, kuma sai Allah ya taimake mu. Ita uwar gidansa Hajiya Amina Bello ita gynecologist ce a nan gefen mata, da kuma ita ce ambassador na family planning a Niger State. Ita kuma ta bada hadin kai akan wannan, kuma wannan ya samu karbuwa sosai a Niger State. Ya nayi na sani cewa ya samu karbuwa a Niger State, dalilin a can da lalle kan babu karbuwa, amma yanzu ga da tsarin da gwamnati ta kawo, kowa yanzu a shirye yake ya gan cewa an samu ci gaba da su ma'aikata din, da su partners din ma da suke shigo state su bada goyen baya da support na state din, an samu ayin training na su family planning providers.
Uwar gida Dokas Talatu Abu dai ta yi karin haske akan mahimmancin bada tazarar haihuwar.
Mahimmancin tazara ga aihuwa ga mace shine zai ba mace lokaci tsakanin wani aihuwa, tsakanin wannan aihuwa da wani aihuwa. Domin mace ta aihuwa wannan shekara, shekara mai biyo ta sake aihuwa, jiki bai zai samu karfi inda ya kamata ba, jinin da ta zubar da shi a wancan lokaci bai riga ya dawo in full ba, sai gashi ta riga ta doka wani ciki kuma. Dalilin haka zai zo ga matsala ma jikin ita uwar din, sannan kuma ba ta da lokacin da za ta lura da wannan jaririyan da take rike da shi a hannu. Domin ga jariri a hannu akan kira shi a ce ciki da goyo ko? Yawwa, ga jariri a hannu ga wani ciki kuma, da wanne za ta ji? Wannan yaro din bai zai samu renon da ya kamata ba. Shi yasa in aka dan samu gap ya fi dacewa ji mama ma ta samu lafiyan jikinta ya dawo inda ya kamata, har ta shirya ma wani haihuwa.
A halin da ake ciki dai a yanzu haka, jami'an ma'aikatar lafiyar jihar Niger sun baza ma'aikatansu a matakan yankunan karkara domin ci gaba da fadakarwa akan mahimmancin bada tazarar haihuwar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Domin kaucewa yaduwar cutar zazzabin cizon sauro, ana ci gaba da fadakar da iyaye mata masu shayarwa da matan da ke dauke da juna biyu illolin da cutar zazzabin cizon sauron ke haifarwa a fadin jamhuriyar Niger, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Hattara da uwayen ɗiya da mata masu juna biyu da illolin cutar zazzabin cizon sauro mai kisa ta makarwaye Adan Tafiya Malam Ya'u Mamman Bashir, shugaban asibitin Sabon Gari, ya mana fashin bakin alamomin cutar zazzabin cizon sauro.
Ana ganewa ga yara su masassara ce, ana ganin kamar zahin jiki. Zahin jiki wata ran shi kadai ne, wata ran kuma zahin jiki akwai zawo, akwai amai, ko kuma yaro kanshi yana zahi. Tunda a lokacin nan in kwayoyin cutar suka yawa, yaro yana kamar hin higarwa. Daga an ga yaro yana higarwa, shine ake cewa kwayoyin cutar cizon sauro sun yawa. Ko kuma yaro ya fari, kenan babu jini, kenan shi ma cizon sauro, kenan kwayoyinta sun yawa. Ko kuma ya samu yaro ya rika matsalar numfashi, shi eshi tana yi tana dokewa cizon sauron kwayoyin shi sun yi yawa. In yaro yana wutsarin jini, shi ma cizon sauron kwayoyin shi sun yawa. In ba a matsa aka yaro ba, sai a rasa yaro.
Su mata masu ciki, wace alama ce ake gane kansu sun kama kamar cutar zazzabin cizon sauro.
Su mata masu juna biyu me yanzu aka ce mace in tana masassara daga an yi doka an gani akwai masassaran cizon sauro a gare ta a cewa yanzu cizon sauro ne mai dama-dama a'a cizon sauro ne mai tsanani tunda mace mai ciki ce a busa mace mai ciki yana sa mata tai barin yara wata daya zuwa biyu uku hudu har biyar tana iya barin shi ko kuma da ai yaro bai idan na ba ko kuma yaron ya mutu macin ciki ko kuma ai yaro da karamin jiki duka masu san sibiro tana sa shi ko kuma a rasa yaro da mamashi
to ina mutakan da likitoci ya zuwa gwamnatin Niger da kungiyoyi masu da shuni suka dauka domin tabbatar da koshin lafiyar uwa da danta mamman Bashir
duk karaman likita in ka tahi ko babban likita in ka tahi mace ta tai awo in tai awo uku ana bata sange in kuma yaro ne aka kawo shaushawa shi ma an yi shaushawa shi idan shaushawa shi ma ana bashi sange kamar gidan likita inda ake aihuwa shi ma mace ta aihu ana bata maganin sange kenan ba banza bane ake bada shi sangen nan shine yahi mutum ne kare kanshi da cutar cizon sauro
sannan a ƙarshe mallam ya umaman Bashir shugaban asibitin Sabon Gari ya bayyana mana matakan rigakafin cutar zazzabin cizon sauro
shukuki su ma a rika dan tiritan su ana sa musu wani dan magunguna lokaci zuwa lokaci inda su ma nan wurin ajiyar sauro ne kenan a tsaftace gida kuma a bar ruwa yana taruwa in cikin damuna in kun lura shekara waccan wadda ta huce an ba yara magani na rigakafin cizon sauro wanda aka yi wata hudu ana yi shine ake ce masa CPS shine yake sawa shi ma yana kare yara da cutar cizon sauro duk mace mai ciki in ta fara awo na daya na biyu na uku ana ba su suma rigakafi magani ne ake ba su shine ake ce ma SP sulfadoxin pyrimethamin
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Shaibu Mani yanzu kuma lokaci ne da zamu bi wakiliyarmu na Bauchi Amina Girbo tare da tawagar shugaban hukumar dake kula da yaki da cutar malaria kuturta da cuta mai karya garkuwar jiki wato AIDS kuma nan ta Bakatma zuwa ziyarar da suka kai karamar hukumar Warji dake jihar ta Bauchi
da yake bayanin dalilin ziyarar su karamar hukumar Warjin shugaba mai yaki da cutan zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma sida wato Bakatma Dr. Mansur Dada
da aka fara gabatarwa dalilin da ya kawo mu karamar hukumar Warjin mun kawo ziyarar aiki ne a bangaren lafiya ma musamman da ya shafi ita abinda hukumar take yi bayan nan akwai kwamiti da muke so mu samu na karamar hukumar da su da kula da wannan cututtuka za mu kaddamar da kwamiti din bayan haka kuma za mu tattauna tsakaninmu da jami'an bangaren lafiya na karamar hukuma ga abubuwan da yake damun su musamman ma abubuwan da suka shafi HIV AIDS tuberculosis leprosy and malaria bayan mun gama da karamar hukuma za mu wuce babban asibiti na nan Warji wato General Hospital za mu je nan ma za mu duba bangaren aiki kuma jami'an hospital na Gambo za su duba halin da asibitin yake ciki gabaki daya don su kai report din su a hospital management ko za mu duba bangaren kudin da ya shafe mu kamar yadda kowa ya sani matakin farko na commission health education and promotion a wayar da kan al'umma su san me cututtukan me yake jawo su kuma ta yaya za su yi kare kansu shine wanda ya shafe duka cututtuka abin ayyukan da muke yi mataki na biyu kuma shine a ga idan akwai suspected case ya kamata a je a cikin cibiyoyi a asibitocin mu wanda za ka je a gwada ka su abin da ya shafi gwajin HIV abin da ya shafi gwajin TB abin da ya shafi gwajin leprosy da malaria duka akwai su a asibitocin mu dan in an yi gwaji kuma mataki na gaba shine idan mutum ba shi da shi shine dauki matakin da zai ci gaba da kare kansa ko idan kuma mutum yana da shi ne mafita ne magani so akwai magunguna da muka aka tanada a dukkan asibitocin mu duka fadin jihar
Dr. Mansur Dada kenan shugaban Bakatma da yake maraftar hukumar Bakatma shugaban riko na karamar hukuma Alhaji Alhassan Mahmud
daukawa kansa a wayero da ma'aikatan lafiya su san matsayin aikin su ba za ka iya kwatantawa wai da Bakatma ta yi ma'aikatan lafiya matakin farko a jihar Bauchi dan bi sabilillahi ta kawo gudunmawa ba kadan ba ana kuma ba sa yin komai nan su ya tsare kusan abu ne wanda yake zuwa duk da zai dauki wani lokaci kafin abin ya tabbata to amma da zaran zai tabbata to za ka tabbatar cewa an masa kyakkyawan shirin da ya kamata kusan duka irin najin gidajen sauran da aka raba su sun gwada to a duk jihar Bauchi ba tare da an samu matsala
Shugaban riko na karamar hukumar Warji kenan, Alhaji Alhassan Mahamud. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Jami'an kiwon lafiya sun jaddada cewa zuwa awon ciki ne kadai zai taimaka wajen kula da lafiyar mata masu juna biyu dake dauke da cutar sida wato AIDS mai kare garkuwar jiki domin kula da lafiyar su da na jariran da suke dauke da su ta yanda za a kare rasa daya daga cikin su ko ma dukkan su. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Shin kowace irin kulawa ake bayarwa ga waɗannan mata a likitance? Dr. Yamuna, wadda likitar mata ce a babban asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni dake birnin Dutse.
Akwai kulawa ta musamman. Tun farko ma shi yasa idan mace ta zo ta fara awon ciki, cikin gwaje-gwajen da ake yi mata, za a nemi izininta za a yi mata gwaje-gwaje a tabbatar da lafiyarta. To waɗansu da yawa ma zaka ga basu sani ba, sai ta wannan hanyar ne za su san suna da shi. Kuma a san matakin da za a dauka. So idan an ga mace tana da irin wannan ciwo, abu na farko shine za a yi mata bayani tunda dai a kwantar mata da hankali tunda mun sani cewa wannan ciwo ya zama ruwan dare, ya zama kamar hawan jini ko ciwon suga wanda indai kana shan magani bisa ka'ida zaka zauna lafiya. So mukan ba su shawarwari yayin da za su kula da abincin su, su kwantar da hankalin su saboda shi kanshi tada hankali yana sa garkuwan jikin su din ya ƙara yin ƙasa yanda sai ka ga cewa suna ta yawan samun laulaye. So idan an ga wannan kuma za su kai wasu gwaje-gwajen da za a sake yi a ga yaya yawan ƙarfin wannan ciwon yake a jikinta.
Akwai wata kulawa ta musamman da kuke ba su yayin awon ciki da kuma lokacin da suka zo haihuwa ko kuma duk kulawar ɗaya ce da ta sauran raguwar matan da ba su dauke da ƙwayar cutar?
Kulawar ta bambanta saboda magunguna wanda za a iya cewa suna sha saboda wannan ƙwayoyin cuta kada yaro ya samu, wanda ko da bayan an haifi yaro ma daga haihuwa ma da akwai magungunan da za a ba wa yaro. So idan an yi wannan sai ke ga cewa da wahala kaga yaro ya kamu da wannan ciwo.
Likita, wace shawara zake bayar ga su mata masu juna biyu?
Kuskure ne mace ta ki ta duba lafiyarta, saboda idan ta ki wannan din da zata haifa ba zai shekara biyu ba zai nuna, sai ka gani sun fara yin ƙwanewa yanda babba zai rame ta gudawa ta fama. To haka zaka ga yaro ma ya ƙare ya lalace. To kuma idan Allah ya yi mai kwana ne shi ma fa kenan dindindin har abada ya gamu da shan wannan magunguna na masu HIV. Shi kanshi haihuwan ma banda ma awon cikin haihuwan ma yana da kyau, ya zama ma kaman dole zamu ce mace ta je ta haihu a asibiti. Misali akwai abubuwan da ake a wajen naƙuda da idan mace tana da wannan ciwo za a jinkirta kaman fasa faya saboda ba a so jininta ya haɗu da na jariri. Sannan idan za a yi ƙari, in har ta kama za a yi mata ƙari sai an tabbatar lalle tana buƙatar a yi ƙarin nan. Yanda za a yi shi tsaf-tsaf-tsaf, yanda jininta dai ba zai cakuɗa da na wannan jariri ba. So kin gani wayannan duk abubuwa ne masu mahimmanci wanda sukan taimaka wajen a kare yaro daga kamuwa da wannan ciwo.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed, gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, shugaba Donald Trump ya saki sukar 'yan jarida da safiyar jiya Juma'a a yayin babban taron siyasa na 'yan ra'ayin riƙau, inda ya jaddada cewa bai kamata 'yan jarida su riƙa amfani da majoyin da aka saka ya a rahotanninsu ba. Wani ɗan ƙunar baƙin wake da mota ya sake kai hari a wurin da bom na farko ya tashi jiya Juma'a daura da wani ƙauye a Siriya wanda ke kusa da Al-Bab kwana guda bayan da sojojin Turkiyya da 'yan tawayen da ke dasawa da su suka kwace yawancin sassan wannan gari mai matukar muhimmanci daga kungiyar ISIS. Jami'an sojin Iraki sun ce dakarun gamayya tare da taimakon sojojin Amurka sun danna sosai cikin rabin birnin Mosul daga ta yamma bayan da suka kaddamar da jerin farmaki da zumar kwato wuri na ƙarshe da ya rage hannun kungiyar ISIS.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.